لكن فرض الصلاة بالجماعة ليكون ووجودها حديثي نوع أي دين يكون أكون تحديث النبي رضا أتاشا فأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس والسادس حديث النبي لكم من الشدة أنا أبدا مؤمرة رضي الله عنهما أنا أبدا مؤمرة الله قارب داء جريس قال إيتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر نا صليت ركعة جو قبل صلى الظهر كان رزق الله صلى الله عليه وسلم واشو نافلة نافلة kafin sallar azhar wa raka'atayn ba'da zuhur raka'a biyu kuma bayan azhar wa raka'atayn ba'da juma'a da raka'a biyu kuma bayan juma'a wa raka'atayn ba'da maghrib raka'a biyu kuma bayan magharib wa raka'atayn ba'da isha da raka'a biyu bayan isha wannan zahirin hadisin a iya cewa kenan shi Abdullahi Umara yana bin manzon Allah ne a sallar wannan nafila a zahirin hadisin ko da yake ba nasi bane a cikin haka domin tayo abinda ake nufi yana yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana yi in ya ga manzon Allah yayi a wajen malikawa dai ai jambi dan sallar nafila in ya zamo a waje ne mashhuri wanda kowa zai gani yake ba ra'ayi to ba daidai bane ba a yin jam'i dan nafila a haka amma mutum kamar a gidansa yin jam'in nafila da iyalinsa ko kuma da mutum ɗaya ko biyu wanda ba kowa ba ne zai dami ya tsaya ya kura ido saboda abu sau da yawa in an ga mutane da yawa suna yi to ya fi jan hankali a kura ido amma sau da yawa in an ga mutum biyu suna abu ko mutum uku ba tsayawa ake alwar ba ma sosai sosai to ba wannan halin su malikawa ta ce ba laifi ba laifi to shi dai hadisin ba zahiri bane a cikin cewa nan dan ba zahiri bane a cikin wato zahiri ne a cikin kamar yayin sallar ta gaban Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba nasi bane a cikin haka wa fi lafzin da wani lafazin wanda shi ma dai wannan lafazin da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da sun rawaito shi sallar maghrib wal isha wal juma'a fi baiti amma raka'a biyu da ake bayan magharibi da wanda ake bayan isha da wanda ake bayan sallar juma'a to ba a masallaci manzon Allah yake yin su ba sai ya koma gida sannan yake yin su wa fi lafzi a wani lafazin wanda shine hadisi na 65 din ko shine hadisi na 6 a wannan babu annabi da Umar kala dan Umar ya ce haddathani Hafsatu sai da hafsatu wato yayarsa yan uwarsa ta yi hadisi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sai da ta yi haqiqa fi khatifatayn ba'da ma yadlu al-fajr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sallah raka'a biyu saukaka baya tsawaita su bayan al-fajr ya keto wato da sunne raka'a ta al-fajr wanda saboda an ce ma ana saukaka su shine su ma rigawa suka ce kawai a takaita musa fatiha zancen da ya fi shura a wajen malikawa shi ne a rakatul fajr ba a karanta wani abu bayan fatiha fatiha kawai za a yi a yarko a wakanar sa'atan la a hudu an nabi sallallahu alaihi wasallam fiha Allah ya umar ya ce wannan lokaci ne da ba na shiga wajen manzon Allah a ciki ba na shiga wajen manzon Allah a ciki to da wato dai wannan ya nuna raka'a biyu a duk waɗannan guraren akwai misali hadisin da Buhari ya rawaito daga ruwar Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta wanda Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya bari sallah raka'a huɗu kafin ya azhar shi yasa bisa wannan ruwaya ta Aisha a kullun kafin manzon Allah ya sallah azhar sai ya yi raka'a huɗu nafila to an samu ne sabani zakarun malamai a kai akwai wani hadisi da Tirmidhi ya rawaito wanda yake hadisi ne kyakkyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yin nafila kafin sallar al-asr raka'a hudu wanda yanda yake yin su in ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama haka nan akwai hadisi da shi Tirmidhi ya rawaito kuma yake hadisi ne ingantacce daga ruwayar Ummu Habiba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kula ya kiyaye musa kullun ya salla nafila raka'a hudu kafin ya salla azhar sannan in ya azhar ya sake nafila raka'a hudu to ba Allah ba zai bar wuta ta taba naman sa ba Allah ba zai bar wuta ta taba naman sa ba ba ta hadisin tunzi ne mai toshe yake kuma hadisi ne ingantacce to wannan ne ya nuna bambancin ruwayoyi a game da adadin nafilar da ake kafin kowace sallah ko bayan kowace sallah su ne malikawa a zance da su dafa a kai a wato shi ne nafilfilin da ake tare da salloli na farilla ba iyaka gare su kawai abin ya danganta ga yanda kaga kana da dama za ka iya in ka ga dama ka iya raka'a goma kafin ka azhar bayan ka azhar ka raka'a goma in ka gama cewa kai biyu za ka yi kafin azhar biyu bayan azhar shi kenan ya yi kyau ko ka ga cewa kafin asar za ka yi nafila raka'a goma shi kenan kana da dama ne kana da ƙarfin kai amma ya zamo a ba ka da dama kai raka'a biyu kafin kai asar shi kenan ya wadatar da kai haka nan bayan magariba haka ne su malikawa a zancen da yake ya fi shura a wajensu shi ne cewa ba iyakancewa ga wannan ga akwai dai maganganu da yawa wanda akan waɗannan hadisan guda biyu wanda dukkaninsu ingantattu ne to hadisu sabi hadisi na bakwai an Aisha radhiyallahu anha daga an karɓi daga Sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta ƙala ta ce lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr ba wata sallah ta nafila da manzo Allah ya tsananta kula da ita yanda raka'atul fajr raka'atul fajr ita ce sallah ta nafila wanda manzo Allah ya fi kula da ita fiye da duk sauran nafilu wanda hadisin Buhari da Muslim sun rawaito shi haka bai Abu Dawud wa fi nafil Muslim amma lafi da Muslim ya rawaito Buhari bai rawaito ba raka'atul fajr ne khairu min ad-dunya wa ma fiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atul fajr ta fi daga duniya da abin da yake cikin ta wanda wannan ba Muslim kadai ba Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito hadisi wanda wannan hadisin da yake nuna matsayin musulmi wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma da irin albishir da musulmi yake da ita a wajen Allah ta yiwu ɗan adam ya kwanta da daddare musulmi ya kwanta yana ta tunanin to ban da kaza na duniya ba ni da kaza ta yi haka ya yi bacci yana wannan tunanin haka ya tashi akan wannan tunanin to sai aka nema aka shar'anta masa ya zo da nafila raka'a biyu kafin ya sallata asuba ta farilla wanda ita wannan nafila raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk abin da ya fada kamar Allah ne ya fada la yaqulu an hawa in huwa illa wahyun yuha yace to ai wannan raka'a biyu ma kadai da za ka yi ta fi duniya da duk abin da yake cikin ta kai duk abin da ya sha ma karankali dan wani abu ne dan guntu na abin da yake duniya ehin sai da wani abu ne dan guntu dan abin da yake duniya to ga wannan an baka wanda in kai tafi duniyar ka ba da duk abin da yake cikin ka kuma kai imani da Allah ai za ka yarda da haka shi yasa me zai saka ka da hankalinka akan ba wani abu na duniya dan guntu na duniya amma janka ta yi kai abin da kake tunani bai huce dubu ɗaya ba bai huce dubu goma ba bai huce dubu ɗari ba to ga wasu a duniya sai a ce ba a naira ba a dala ma sun mulki ninkin ninke haka sai a ga wannan yana da fiye da dala biliyan guda wannan yana da dala fiye da dala biliyan goma amma duk a hada da shi da kuɗin da duk abin da ire-iren su suke kai wannan raka'a biyu da za ka yi tafi su gaba da ga ashe musulmi dan gata ne sai dai shi ya damu kansa akan wani abu ba dorarre ba a ran nan aka baka dala biliyan ta yi wannan ita ce ƙarshen rayuwarka a duniya ka mutu ka bari me za a yi da ita Allah ne ya sani ta yi ma a yi abin da zai jawo ma wani nau'i na ibtila'i a kan kai ta zama sababin haka da wasu da yawa a yi an gani wasu da yawa da aka bawa dukiya banna su ka dinga yi da dukiya da saba wa Allah da dukiya to wanda ya tara ya ban musu da Allah za a ce ba shi da wani nau'i na laifi a ciki ai ko kaka da wuya a ce bai samu wani abu da cewa dai ba shi yayi ba ba ta yi ba da niyyar haka yayi musu ba ya tara musu ba amma dai tayi matakila mai dauki fakkun matakai na hana su daga yin haka din ba saboda da yawa abin da yake kawo yara su lalace ai rashin karfin tarbiyya ta addini sai zo yaro an bashi tarbiyya ta ya zai zauna da rayuwa zai zauna da zamani amma ba bashi tarbiyyar da ya zai rike addinin sa to da yawa irin wannan shi yake kawo banna to kuma ba ba tsara tarbiyya ba balle ya ya zo ya lalace ya sukurkuce abinda aka ba masa ba ya sukurkuce in da yawa kamfanonika da aka bari a nan garin wanda aka barwa sun iya tafiyarwa ba ba su iya tafiyarwa ba sai dalilin lalatawa su da yawa wanda aka barwa gidaje da yawa yau ka mince ka sai ka je wani ma a cikinsu da Allah a gidan kaya yake ba wanda ba ya zo sai a mutu ya bar fiye da gida ɗari ya zama da zaka da yawa a ciki amma a zuba za a gidan kaya yake ka ga irin wannan yana faruwa shi yasa duniya na ai ba komai ba ce Allah ya ce ya ajiye ma yayi ma abin da yake ya fi duniya da duk abin da yake cikin ta to ga mummuni wani abu ne ya fi kwantar da hankali irin wannan ai wanda shi ne babban kwanciyar hankali to wannan dai hadisin kenan saboda da zai zama kashin ku za mu taƙai ta a kansa sai mu tashi na'am eh a eh